من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من رانا ثلاثه يمتينا بيو غوت رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 1440 wanda ya daidai da 7 ga watan 9 miladiya wanda ya daidai da 7 ga watan 3 miladiya watan 5 7 ga watan 5 miladiya 2019 a ci gaba da tafsiri da muke cikin surah Isra'i jiya mun tashi aya 31 cikin wannan sura mai albarka aya wadda Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khata'an kabira sannan mun karanta aya 32 wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan ayoyi guda biyu sun karanta jiya muka buɗe wannan tafsiri da su Allah ya hana a kashe ɗaya don tsoron talauci ko don tsoron kada a talauci sannan kuma Allah ya hana a kusanci zina kuma ya hana zina wannan suna daga cikin hani da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wanda duka waɗannan kaba'ira sunan su manyan zunubai ne kashe ɗaya don tsoron talauci babban zunubi ne yin zina haka suna daga cikin kaba'ir wanda Allah ya alƙawari idan mun nisanci kaba'ir Allah zai gafarta mana saga'i to a yau za mu tashi aya 33 a cikin wannan sura ta 17 Allah ya ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama hani na 7 a cikin jerin wannan hani da Allah subhanahu wataala yi a cikin wannan sura mai albarka Allah subhanahu wataala ya hana ko ya haramta abubuwa da dama a cikin wannan sura wannan hani je mun karanta hani na 7 da na 8 sai kuma hani na 9 Allah ya ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq Allah maɗaukaki ya ce kuma kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe sai da dalili sai da wani haƙƙi ko wata cancanta a kashe wannan rai wa hadha shamilun li kulli nafs wannan ya haɗa da kowane rai Allah ya hana a kashe rai da ɗan adam sai da dalili na shari'a wannan rai babba ne kamar da zamani ko karami ko mace ko namiji. Allah ya ce allati haramallahu qatalaha, kada ku kashe rai wanda Allah haramta a kashe, min sagirin wa kabir wa dhakarin wa unsa wa hurrin wa abd wa muslim wa katib na du'a. Allah ya haramta mana mu kashe ran wani karami ne na yaro ne ko na babba, wannan rai na namiji ne ko na mace, ɗa ne ko bawa, musulmi ne ko kafirin amana. Allah ya haramta kashewa to rai a irin wannan yanayi. Sai Allah ya ce illa bil haq, illa bil haq, sai fa da dalili, sai da wani dalili da wata hujja da za a kashe wannan rai. Kamar mi kan nafsu bil nafsu, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana illa bil haq. A cikin wannan aya Allah bai fito ƙararrabe fassara illa bil haq, amma a cikin wasu ayoyi da annal qur'ana yufassiru ba'dahu ba'd, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa katabna lahu fiha anna an-nafsa bil nafs wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Da haka wannan yana daga cikin haƙƙi, wanda ya kashe wani ba gaira ba dalili shi ma a kashe shi. An gane wannan ko? Wanda ya cire hancin wani a cire hancin shi. Kamar yadda hadisai suka fassara illa bil haq, da muka duba sunna ta fassara mana illa bil haq, ya tabbata cikin sahihul Bukhari da Muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باذن الله. النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعه. وانا حديثي كما يدعو كجيشي نزع الله صلى الله عليه وسلم عن الشوابي هلتا a zubda jinin musulmi, bai halatta a kashe musulmi wanda ya shaida babu amota da gaskiya sai Allah shi kadai, ya shaida ta lallai annabi Muhammad manzon Allah ne, sai da dalilai guda, sai da abubuwa guda uku ne za a kashe musulmi wanda ya kalla shahada. Abu na farko shi ne wanda ya kashe wani kisa na ganganci a kashe shi, shine an-nafs bil-nafs, domin mu'mini bai kashe mu'mini, kama kana lil-mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata, kama wanda ya kashe wani da gangan wannan ya cancanci kisa naka rai da rai. Na biyu shine az-zani al-muhsan, wanda ya zina bayan ya katambu mutumin da ya yi aure ko matan na nasa da shi ko ba ta nan ya taɓa yin aure ko yana da auren, idan ya yi zina wannan ya cancanci a kashe shi, saboda ya zama annoba kenan a cikin al'umma. Sannan na uku shi ne a tarikul dini, wanda ya rinda daga addini ya bar jama'ar musulmi wanda suke kan gaskiya, za a ba shi dama ya dawo, in bai dawo ba a kashe shi, saboda zai ɗauki sirrin musulunci ya kai shi ga makiya, kuma wannan ba ƙaramar illa ba ce. Kaga wannan hadisi na fassara illa bil haq wala taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bil haq, haka wannan abuwa guda uku suna cikin ma'anar illa bil haq. Yana daga cikin istinbati da Abdullahi bin Abbas ya aske wannan aya a kan shugabancin Mu'awiya radiyallahu anhu, Mu'awiya ibn Abi Sufyan, cewa an kashe Uthman ibn Affan, kuma da mun zo wa man qutila mazluman za mu zo. Haka wannan illa bil haq, wannan hadisi ya fassara haka aya Allah ce anna an-nafs bil nafs, yana daga cikin ma'anar illa bil haq, malai ce kan nafsi bil nafs, kamar wanda ya kashe wani ba gaira ba dalili a kashe shi. Wa zalika al-muhsan wa tarikul lidini, المفارق للجماعة والباقي في حال بغي ذا الظالم ايين ليك ظالم كش انت ادى kamar masu garkuwa da mutane masu kashe mutane kaga wannan su ma an kama sun kanta cikin izalamin da fi illa billa idan ba a iya hana wannan mummuna aiki sai da kisa to su ma a kashe mu ko ba ko ne annafsu billah sai Allah ya ce wa ku sai mazlum wanda da aka kashe shi da zalunci ai bi gairar haka ba da wani dalili ba فقد جعلنا لوليه سلطان وهو اقرب الاشياء اصباته وورثته اليك الله يسي حقيقه وانت aka kashe shi da zalunci domin sanya waliyi mai gadan shi wani dan uwan shi nan da kusa da shi mai gadan shi kamar dan shi kamar ruwan shi ko kanin shi kamar babban shi sultanan Allah yake mun bashi hujja zahira alal qisas min al qahr cewa ayi qisas ayi rawuwa akan wanda ya wuce wanda da aka fi shi da zalunci to wali shi ne asuban shi masu gane shi su zo su nemi dinin kan wasu Allah ya ce mun ba su hujja mun ba su dama su nemi jinin kan wasu waja'alna lahu aidan sultana kuma mun sanya wa shi waliyin mamaci tasallutan qadariyyan ala zalik mun ba shi iko akan wannan wa zalika hina tajidda bi shurut almujibati lil qisas wannan ko yayin da sharudin da suke wajen qisasi suka cika to Allah ya ce mun ba waliyin wanda aka kashe lalle ayi rabu walakum fil qisas hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun kal amr daga cikin sharuɗan kisasi shi ne kisan ganganci wani ya kashe wani da gangan daga wannan sharuɗi ya cika al-udwan da ƙetare iyaka wal mukafa'a da kuma ramuwa wanda da aka kashe masa ɗan uwan shi Allah ya ba shi hujja ta ramuwa ta ɗaukar falsa sai Allah ya ce amma bala yi surufin ƙarfi sai dai shi waliyin mamaci kada ya ta'addanci kada ya ƙetare iyaka ya banna a cikin kisan wanda ya kashe mamaci innahu kana mansura yadda al'amari ta yake shi waliyin mamaci Allah zai shige shi shi abin taimako ne daga Allah a kan ya ɗaukan sanjin ɗan uwan shi wal israfu mujawazul hadd abinda ake nufi da israfi shine ƙetare iyaka فلا يسرف القتل اي فلا يتجاوز الحد في القتل اما ان يمثل بالقتل ودي ني اسرافي وجن دوكر فانسا ان كشي ما قروا وكاي دك كشي وند يا كشي شي سي كاي ين كشي وانا كاي اسرافي كاي فانا كاو شديانا وجارام كما كاي ذلك ان شي دي كشي بي مسلم kai da ka kashe sai kai ne kashe wannan Allah ya harfa ku yi ramuwa daidai yadda aka ba mani ita da alaiku fa a ta zo alaihi bi misali ma a ta da alaiku ba in a ƙabtun fa a ki bu bi misali ma a ƙiftun bi in an muku laifi ku rama daidai yadda ko zagin ka aka yi ce zagi mahaifinka to in za ka rama sai ka zagi mahaifin shi sai ka tsaya a kamar da bawashi yake cewa wato da kai sai ya ce da kai ya zano mahaifan duka biyu da ma kowa sai dan da zai kaga ya tsara ki cikin ramu Allah bai san wace iya ka wajen ramu haka wanda ya mallai shi kada karama daidai ne amma ne ta da alaikum fa atabu alaihi bi misli ma ta da alaikum sai da Allah ne ya ce fala yusrifil qatl kada wanda zai ramuwa ya wuce gona da iri wajen kisa ta hanyar yin kisa da tsari kisa da yanyanka jikin mamaci wanda aka yi ramuwa a kai shi shi ne ake cewa mutula an gane ko aw ya qatluhu bi ghairi ma qutila bih ko kuma wannan bulala aka wa dan uwanka aka yi ta mabulali har ya mutu to kai da ka zo ranuwa sai ka dauko wuka sai ta yin kashi har yau kai bannati shaka kai tsarafi Allah ko ya ce fala yusrif fil qatl ka wuce ya kamata shi ma ai tabbugon shi da bulala har sai yamma an gane ne ko haka kisa na ramuwa da abinda ba shi aka yi kisan ba ga wanda suka kifa na asali wannan wuce iyaka haka ana so yadda shi wancan ya kashe shi ma a kashe shi da wannan sarrafa idan naushin shi ya ci shi ma a naushe shi an gane ko in wuka ya sa a zuciyar shi shi ma a sa wuka wala yi su rufe lakarta kada a wuce iyaka wajen ramuwa au ya kusa lahu بغير ما قتل به او او يقتل غير القاتل او يقتل غير القاتل او كما شي ولي ممشي يا كشه وند باشي كفا واشي كفا ده كان كما قنن يكو كشه قنن كشه دا ما منا نيمر رام يعني شي wannan قنن ده باشي كفا ba wai shi an zalunci shi ma Allah zai bi mai ko kuma da yayi kisa da aka kama uban sai aka kashe aka ce ai dan shi ya kashe manzo an yi bani dan ya kamata a nemi kashe ina ba ta gani haka Allah ya ce fala yusrif fil qatl yana zai israfi wajen ramuwa ta kisa ta fuska nawa kenan uku na farko ai kisa da kari bayan an kashe wanda ya kisa kuma amma wasu abubuwa da wulaka ta wannan shari'a ba ta da dawo wuce iyaka da aka kashe shi sai a tsaya an da kashe shi wuce gona da iyaka na biyu shi ne mai wanda ya kisa a kashe shi da ba abinda ya yi kisa da shi mata wanda ya harbe shi ma a samu mundiga a harbe shi wanda ya sa wuka shi ma a samu wuka a kashe shi ana duk salon da mutum ya kashe wani da zalunci to da shi za a yi ramuwa in ba haka ba sai a yi zalunci sannan hanya ta zalunci ta uku shine a kashe wanda ba shi ya kisa a madadin wanda ya kisa shi ya sa ka tuntunin da ake na kisa idan an kashe musulmi a kudu a zo a kama kafirai a nan arewa a karkashe musulunci ya yarda da wani bai yarda da wani bai yarda da wannan ba kamata a je a gano su a suka wancan kisa a can wurin su ma a kashe wannan shine adalci mana nan wanda ba shi ya kisan ba dan kawai dan uwan shi ya kisa to ai ba shi ko musulunci bai yarda baka hukunta wanda bai laifi wannan fuska uku kenan ko akwai wata sauran fuska ta wuce iyaka eh akwai an kashe muku mutum daya ku kashe mutum goma a madadi wannan yana daga cikin dabi'un jahiliya a zamanin jahiliya idan aka kashe dan wata kabila musamman larabawa aka kashe musu mutum daya to sai sun kashe 100 a madadin wannan mutum kisa an karanta adab za ka ga yaƙe-yaƙe da aka yi na ba gaira ba dalili irin su yaƙin wasu da makamantarsu za ka ga ko dai mutum ɗaya ne aka kashe su kuma ƴan uwan suka ɗauki mugun fansa su ma sauran ƙabilun suka taso kaga wannan yana daga cikin israfi wajen kisa a kashe muku mutum daya ku kashe biyu ko goma a ku kashe ɗayan wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi kenan daya da daya an gano ne ko da haka a zamanin jahiliya suna ramuwar da ake ta ramuwar gayya ba shine ake azanfara da shi aka fara idan aka kashe mutum guda sai a yi taron dangi a zo a kashe mutum kaga wannan banna ce a cikin kisa haka a zamanin jahiliya suna wannan shi yasa da musulunci ya zo sai saukar da wannan aya Allah ya ce wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mas'ula wa fi hadhihi al aya dalilun ila anna al haqq fil qatli lil wali a cikin wannan aya akwai dalili akan cewa haƙƙin wanda aka kashe yana nan wajen wali shi fala yaqtasu illa bi izni ba a kisasi sai da izinin wali fa in afa saqata al-qisas idan waliyi ya yafi ko qisas ya faɗi abu uku ne wanda dai ya kashe dan uwan wani wanda aka kashe musu mutum to suna bin qisas na farko kenan a kashe shi wanda wannan qisas shi ma a kashe shi waliyi za su nemi wani an gane wannan ko idan ba a kashe shi ba suna iya yafe mai kisa su ce a ba su diya an gane ko da haka wanda aka kashe musu dan uwa da gangan suna iya yafe kisan su ce a ba su diya kuma wannan diya suna isa a limka musu diya idan miliyan 30 ce su ce sun yafe kisan a ba su miliyan 60 shike magana ta wuce an yi safar ciki haka wanda suka yi kisa ba su da iko su tuma su ce to ai miliyan 30 ne diya ya za ku lunka gaskiya ba za mu biya ba 30 za mu biya su ce to shikenan bari a kashe shi a madadin ɗan uwan ba shikenan da kisa da miliyan 60 wanne yafi sauki kila miliyan 60 ta fi sauki ko wannan kaga sun sassauto suna isa a lumka musu diya ko su ce a biya su daidai diyar su ko kuma su ce a ba su rabin diya an gane ko ko kuma su ce sun yafe diyar gaba ɗaya ko su ce sun yafe diyar gaba ɗaya idan suka ce sun yafe diyar shikenan taya sai ya zama wanda ya kisa ya yi furi ba kisa ba limka diya ba ma diyar ragin ma sun ce sun yafe duka wannan haƙƙin waliyan mamaci ne sun suka ce sun yafe ya yi furi ko da daga gaika an gane wani ko da haka shi ne ma da ya ce wa in afa saqata al-qisas idan waliyin mamaci ya yafewa wanda suka yi laifi to ramuwa ta faɗi wa anna li waliyi al-maqtuli yu'inuhu Allah ala al-qatil wa anna waliyi al-maqtul kuma lallai waliyin wanda aka kashe Allah zai taimake shi akan wanda ya kisa wa mana anahu da wanda ya taimaka masa hatta ya tamakkana min qatlihi har shi ma ya samu damar kashe shi to wannan yana daga cikin hukunci na kisa haka kisan kai babban laifi ne kamar yadda muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa musulmi ba zai gushe cikin alkhairi ga addinin shi ba muddin bai zubda jinin haramu Imam Ahmad ko kuma Imam Abdullahi bin Abbas khabar al-umma Abdullahi bin Abbas a cikin wannan aya ya bi jinin Uthman lokacin da aka kashe shi kisan hila da aka masa tunda shi Muawiya dan uwan Uthman bin Affan wali yana cikin auliya yana cikin asuban shi yasa da aka kashe Uthman bin Affan da zalunci radiyallahu anhu Muawiya ya nemi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya kawo masa wanda suka kashe dan uwan shi Uthman inji Muawiya kafin yayi mubay'a gare shi suna neman jinin dan uwan su wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sul'ali walihi sul'anan Allah ya ce fa la yusrif fil qatl kaga Muawiya yana da haƙƙi ga jinin Ali ibn Uthman bin Affan saboda dan uwan shi shi yasa ya ƙi mubay'a ga Aliyu da farko har sai ya sallama ya miƙo masa ya sa an damƙo wanda suka kashe Uthman da zalunci a miƙa musu a hannun su kashe su ɗauki fansa ɗan uwan su Uthman kafin ya yi mubay'a ga Ali bin Abi Talib shi kuma Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yana ɗan jinkirta wannan miƙa wanda suka kashe Uthman dan ya samu damar wato aikata hakan kuma ya nemi Muawiya ya zo ya man mubay'a shi da wanda suke Siriya Sham amma Muawiya ya ƙi yi wannan har sai Ali ya bashi wanda suka kashe Uthman a ɗaufan safan ka ga a nan ne aka yi kiki kaka wanda shi Ali bin Abi Talib yana gaba hikima mutanen nan suna da yawa idan aka ce a kamo su a kashe ko ba a san inda fitinar za ta tsaya to yana ga a bari kura ta lafa sannan shi shi ko ma'awa yana ga wannan kisan gila na wulakanci da aka amirul mu'minin guda har gida to kowane tsageru ne ya kamata a kawo su a hukunta in ba haka ba kujera shugabanci ba ta ƙara daraja duk wanda ya hau ma haka za a musu ka ji ciki ka kafin da aka tsakanin ma'awa da Ali bin Abi Talib haka ma'awa yana da hujja da Allah ya ce man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sulah wannan sultan din ne yake bin jinin dan uwan shi wannan yana daga cikin dalilin kin mubai'a da ma'awiya wa Ali har aka kai ruwa rana aka yaji sufi an gano na ko kaga kowa yana da hujja irin tashi ijtihadi ne kowa yi in sun kuskuro suna da lada in ma sun yi daidai suna da to sannan kuma idan mutum ya kashe wani akwai ramuwa kamar yadda muka ji ko idan ka kashe wani aka kashe ka shikenan an yi balansan an yi kisas ranar kiyama wannan kyas din ba zai tashi an gama annafsu bil nafs idan mutum ya kashe mutum musulmi shi ko ba a kashe shi ba ko bai ba da diya ba to kaga bai yi azumi ba wannan gaba daya ya shiga cikin wato hadari babba a nan duniya da lafiya kuma Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban 'azima wanda dai kashe mu'mini da gangan muta'ammidan to Allah ya ce sakamakon shine jahannam kuma zai dawoma a cikin ta kuma Allah ya yi fushi da shi kuma ya la'ance shi ya tsine masa kuma ya tare da masa azaba mai girma wannan shine sakamakon da ya kashe mumini da gangan ko ba a ɗaukar sa a kashe sannan idan mutum ya kashe wani musulmi ya ba da diya ga 'yan uwan mamaci ya yi azumin wata biyu idan ba a kashe shi ba kuma da gangane sai sun je lahira fi shari'a da wanda aka kashe kaga akwai dai kyan da kisan wani kuma subhanallah gashi a yanzu yankinmu ya zama yankin kisa wannan yanki na arewacin Najeriya arewa maso yamma kamar da aka jararci arewa maso gabas kuma gashi yanzu an jararce mu kusan ba ranar da ba a kashe mutane a wannan yanki tsakanin Zamfara da Katsina da Kaduna haka wannan kashe-kashe haƙoƙi ne da ke kan mutane daban-daban daga cikin masu haƙƙi a kan wannan shi ne hukuma gwamnati na da haƙƙi mai girma a kan kare jinin bayan Allah ta yi duk wanda take iyawa ta ga ta yi iya ƙoƙarin ta kare jinin bayan Allah domin kare rai yana daga cikin maƙasudin zaɓen shugaba don ya kare musu ransu da addininsu da sauransu da dukiyoyinsu to har yanzu matakan da ake ɗauka wajen wannan musulmi ba su isa ko rabi ba su kai ba to lallai Allah zai tambayi shugabanni a kan waɗanda aka ba su shugabanci ya aka yi suka bari a karkashe su wannan sai su tanadi jawabi da an za su ba Allah subhanahu wa ta'ala haka lallai muna kira tun daga shugaban ƙasa zuwa ga masu unguwanni da sarakuna da sauransu da gwamnoni Allah zai tambaye su kan talakawa su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati dukkanin ku makiyaya ne kuma kowa Allah zai tambaye shi kiwon ne ba shi haka shugaba na kwarai shine wanda mutanen shi ke son shi yana son su yana damuwa da damuwar su yana farin ciki da farin cikin su ba shi kaga bai yiwa ana kashe mutane kullum amma kuma shugabanni suna barci mai daɗi wato cin hutu ba shakka wannan gazawa ce tabbas gwamnatin tarayya ta yi yunkuri a kan matsalolin kisa a arewa maso yamma amma yunkurin bai isa ba har yanzu wasu ma maɓannatan mu san ana yi da ya kamata ta lullumta ƙoƙari a kan wannan domin kullum kisan yana tafiya kuma kisa sharri ne muddin ana zubda jinin bayan Allah to ana cikin haɗa sannan daga cikin laifin wannan kashe-kashe akwai mu kanmu mu kanmu ba mu da kirki muna da matsal. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum, babu wata musiba da za ta same ku face sanadiyar abinda hannayenku suke aikata. Mu ma muna da matsala, da mu ake hada kai ana cutar da yan'uwanmu, ko ka san cewa da talakawa ake hada kai ana kashe talaka, ba da shuwagabanni ake hada kai ba, a'a da talaka yan'uwansu. Kamar yadda muka ji labari da jami'an tsaro, yan fashi an tarwatsa su da bom na jirgin sama a Zamfara, aka tarwatsa dabbobinsu, to shi ne suka zo birnin magaji a Zamfara suna neman dabbobinsu su yan fashi, hadda wani SS ya rako su. Suka mutanen gari suka ji labari suka zo, bayan sun fito suka kashe bakar nan BBC ta rubuta wani labari, shi ma SS ɗin da kire shi. To kaga abun mamaki, a ce har makwannaci ya zo yana follow up na dabbobin shi, kuma har kai mai unguwa mai gari ka rika saurare irin wannan sa. To akwai matsaloli da yawa, ko da ba wannan gwamnatin bace kila sai abu ya fi muni kowace gwamnati. Ya kamata mu ji tsoron Allah cikin al'amuranmu. Duk wanda ya taimaka aka kashe ran mumini, ba shakka kamar shi ya kashe shi, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annahu man qatala nafsan bighayri nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a, wanda duk ya kashe rai ba tare da wani rai ba kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya, wanda ya raya wani rai kamar ya raya al'umma ce duka. Haka abun bakin ciki wai da mutanen mu ake hada kai ana kashe waɗannan, ana kashe bayan ka da talakawa ake hada kai suke ba da bayani, tunda Zamfara haka abin ya fara. Kamar da Bahaushe ke da ɗan gari kan ci gari, ya kamata mu ji tsoron Allah, kuma mu sani cewa dama yawan kashe-kashe alama ne na tashin hankiya. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala nabluwannakum bishay'in min al-ju'i wal khawfi wa naqsin min al-amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi tabbas sai mun jarrabta ku da wasu abubuwa na yunwa da tsoro da karancin kayan marmari da karancin rayuwa, wato kashe-kashe. Allah ya ce kawa masu hakuri al-bishir, waɗanda idan musiba ta same su suna ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun. Naka wajibi ne mu ji tsoron Allah, san cewa wallahi duk wanda ya taimaka wajen kashe wani bawan Allah mumini, to ba shakka zai dauki sakamakon sha'awar Allah. Wanda dai ya sa hannu aka kashe wani, to rayuwar shi ta samu matsala a nan duniyar shi da lafiyar shi. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan musiba, ya tsare jinin bayan shi, ya sa mana mafita a cikin kowane gunci. Shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce a aya ta gaba, Allah ya ce wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan
wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluwa ashuddah wa awfu bil 'ahd inna al-'ahda kana mas'ula wa awfu al-kayla idha qiltum wa zinu bil qisṭ
sannan hali na goma. Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashuddah. Kuma kafin mu wuce wannan aya, su masu kashe bayin Allah san cewa Allah yana nan a madakata, kuma yana ganin su, kuma lalle su gaggauta tuba, in ba haka ba idan Allah ya kama za su gane ta lallai suna cikin hadari a nan duniya da kuma lahira. A kai da ba kai ka hannu dan adam ba kai kamar rai ba kuma harkar kasuwa ko a kawo ko ka kashe duba da yan garkuwa da mutane su sa ko a yi sauri a kawo ko su kashe sani ta zalunci bai korewa. Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashqasu fihi al-absar. Kada azzalimai su yi tsammanin Allah ya manta da su ne yana sane da su yadda suke gani da suke lalacewa wasu gasanin da bom ake halaka su wasu a kashe shikenan ka tafi wurin mahalicinka a cikin wannan yanayi me maimako maka ka kashe an kashe ka cikin wani mummunan hali wannan rayuwa ta yi muni. Allah ka tsare mu da zubda jinin yan uwanmu. Sannan Allah ya ce wala taqrabu mala yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda. Allah ya ce kada ku kusanci dukiyar marayu kada ku ci dukiyar marayu sai da kyautatawa har zuwa su balaga ku maida musu dukiyar. Wa hadha min lutfihi wa rahmatihi ta'ala bil yatim. Wannan yana daga cikin tausayawa da rahama ta Allah ga maraya. Allah zai faɗaɗa walidahu. Maraya shine wanda ya rasa mahaifin shi. Yana karami bai balaga ba. Karamin yaro wanda baban shi ya mutu shi ake cewa al-yatim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon marayu a cikin wannan al'umma. Ya rasa mahaifin shi tun kafin a haife shi. Shi yasa Allah maɗaukaki yake kishin maraya. Saboda annabi ma ya yi marai sallallahu alaihi wasallam. Haka maraya shi ne allazi faqada walidahu wa huwa saghir. Wanda ya rasa baban shi yana kai yaro. Wanda ya rasa mahaifin shi, wanda ya rasa mahaifin shi. Ghayru arifin bi maslahati nafsihi. Baban shi ya mutu. Bai kai ga sanin yadda zai control din kanshi ba a rayuwa. Bai iya tsayuwa da gudanar da kanshi kuma gashi bai da bango shine mahaifin shi. Yasa da yadda uba yake katanga ce ga ƴaƴan shi da dure shi duk talauci shi da rashin shi muddin yana da raiwa a ta ƴaƴan shi marayu amma da zaran bai nan sunan su marayu a ga wannan na nuna girman mahaifi da kima shi da kuma kariya da tsayin shi yake samu muddin mahaifin na da rai. Yasa ƴaƴa ba su gane kimar mahaifin sai bai ko da ko bai da abin hannun shi. Haka katanga ce gare su ta ɓangare da yau amma da zaran babu shi suna ƙanana sun zama marayu. Wala ka'imun biha mutumin da bai iya tsayawa da maslaha kai shi. An amara awliya'uhu bi hifzihi. Allah ya umarci waliyan yaro maraya su kula da shi su kiyaye shi. Wa hifzi malihi wa islahihi. Allah ya ba da umarni su kiyaye dukiyar shi su kula da abinda zai zama gyaruwa gare shi da duk abinda zai gyara wannan dukiya. Shine Allah ya ce illa billati hiya ahsan. To ka a taba dukiyar maraya da irin wannan siffa ya kai wanda kake rike da dukiyar maraya la ta'kulha israfan wa bidaran an yakbaru. Kada ka ci dukiyar marayu da wuri kafin su manyanta su yi hankali. Kar ka canza musu abubuwa masu kyau da aka bar musu ka ba su marasa kyau in kai wannan ka ci amana. Illa billati hiya ahsan. Amma duk da haka Allah ya yarda a taɓa dukiyar marayu ga waliyin da yake kula da dukiyar su amma ta hanya mai kyau. Wace ce hanya mai kyau? Min at-tijarati. A yi kasuwanci da dukiyar maraya. Ya halatta idan aka bar wa maraya dukiya waliyin shi ya je ya juya ta a kasuwa wani kasuwanci da ake da tsammani mafi rinjaye zai rika kawo riba. To amma kasuwanci irin wannan alabashin an samu riba a kasa ta gida dukiya na da kashi ɗaya maraya na da kashi guda mai juya ma waliyin shi yana da kashi kaga nan sai dukiyar maraya ta karu shi ma wanda yake kasuwancin ya samu wato ladar shi. Wannan yana daga cikin ma'anar illa billati hiya ahsan. وعدم تقربه للأسفار وما كدا ولي مرايا وانده زي صرف وما دوكيش يجي كيت ورنده ذات سلوات idan ka zuba jari da dukiyar maraya wurin da ake jin dama ba za a samu riba ba to kai ne garanto kai za ka biya shi ba haka ba ka ta amma dama ka san wannan wurin ba wuri ba ne da za a samu riba sai ka je kai investing na dukiyar maraya a wannan wuri kuma ta salwar to kai za ka rama idan ko wuri ne na samun riba dukiya ta salwar to ka ga wannan company shi zai dauki shi ne garanto ko shi zai biya in kuma wani hadari ne ya faru wanda ba da ganganci ba to shi ma maraya a kaso zai dauki wani bangare na wannan asara da aka yi wannan dai yana daga cikin illa billahi hiya ahsan wal hirsu ala tanmiyati waliyin maraya ya kokari ya fadayin ya ga dukiyar maraya tana ta develop tana ta yaduwa tana karuwa shi ma ya riƙa samun nashi a ciki وذلك ممتد الى ان يبلغ يتيم اشد wannan kuma haka za a ci gaba da yi har maraya ya kai abin da ake ta ashuddahu wato kai lokacin girman shi ya zama mai hankali kuma mukalla ai lokacin da zai wuce baligi mai hankali idan aka ce mukalla shine baligi mai hankali dole sai an sa hankali a ciki kuma ko da mutum ya zama baligi shari'a ba za ta hau kan shi ba sai yana da hankali ko sannan kuma ko da yaro maraya ya balaga idan bai zama mai hankali ba za a bashi duke shi ba za a bashi Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwala in kun ga sun shiryu bayan sun balaga to ku ba su duke su ko miliyan ne ku kun fita in kun hango shari'a gare su idan idan kuka hango ba su shari'a ba amma sun balaga sai dai girma ne ba wayo ba hankali to ku ci gaba da riƙewa har sai sun shiryu amma ku riƙa ba su na abinci da na tufafi a ciki kaga in aka ce mukallaf ba baligi kawai ba baligi mai hankali to kuma ko daga hankalin in ba balaga to kuma kaga shari'a ba ta hau kan yaro ba don hankalin shi to shine Allah ya ce hatta ya bulugha ashuddah ai bulughihi aqlahu wa aqlihi wa rushdihi fa idza balaga ashuddahu zala anhu alwilad idan yaro ya zama baligi ya manyanta ya hankali to wannan walici da ake masa ya gushe wa sara waliyyu nafsihi ya zama waliyin kashi wa dafa'a ilayhi malahu sai waliyyi ya dauko duke shi ya bashi kama qala ta'ala kuma yadda Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwala idan kun ga shari'a ta da su su marayu kuka ga sun shiryu to ku ba su duke su inji Allah subhanahu wataala Allah ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku cinye musu dukiyarsu da sauri kafin su su girma su zama shiryayyu in kuka yi wannan kun ci amana mace amana kuma yana tare da jin kunya ko da yaushe an gane wani ko haka Allah subhanahu wataala ya ce in kun ga sun shiryu ku ba su duke su sannan Allah madauke cewa aufu bil ahdi wani umarni daban to kafin mu wuce batun maraya a maraya yana daga cikin masu rauni da Allah ya kula yake kishin na wannan ayar kawai ba Allah ya magana marayu ayoyi da yawa daga cikin ayoyin akwai suratul nisa'i Allah yana magana da waliyai masu rukun dukiyar marayu sai su rike amana da kyau innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle masu cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci Allah ya ce to san cewa suna ciwa cikunan su wata wuta ce ta sa'ira kuma za su yi wannan wuta da aka cin dukiyar maraya kamar cin wuta ne mutum ya rika cin wuta yana gani daga ba shakka na umma maki ne Allah ya siffanta cin dukiyar maraya da cin wuta sannan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wadduha yana nuna mana da yake kishin marayu da mu daina kyara su muna faɗa su Allah ce fa amal yatima fala taqha afwan mu daina rinjaye su muna danne musu hakokin su Allah ce amma maraya kada ka yi galaba a kai shi shine ka cinye ma duke shi ka zalunce shi kada kai wani sannan a cikin suratul nisa idai Allah yana umarsan mu kyautatawa marayu musamman a wannan lokaci na Ramadan lokacin sallah lokacin da yara marayu za su waiwaya su ga masu iyaye da sun ci ado da su ma marayun su ci ado su ga kamar iyayensu na nan Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama kaga marayu su ne na uku Allah ya ce abota ba shi kadai kada ai shirka da shi da kowa da komai sai ya ce iyaye kuma kada aulaka ta su a kyautata musu wa bi dhil qurba Allah ya ce wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama daga yan uwa sai marayu wannan ke nuna marayu suna gaba gaba su ma Allah ya ce ihsana a kyautata su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana falala da martaba ta rike maraya da kyautata musu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana wa kafilu lazimi fil janna haka wa ashara an gane ko bi bil wusta wa safa au kama kala annabi ce ni da mai rukun maraya ni da mai kyautata maraya mai rukun shi ni a aljanna kama haka muke sai ya nuna yatsa manuniya da kuma ta tsakiya ma'ana suna kusa da ku haka Allah subhanahu wataala da ya faɗaitar da mu ciyar da duke mu sai ya gaya mana suwa za mu ba Allah ya ce falatta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masgaba yatiman da maqraba aw miskinan da masraba Allah ya ce dan me ba za ku kutsa ba cikin aqaba waye sanar da kai abinda ake cewa aqaba menene aqaba da Allah ya ce yanta bayi a rika sayan bayi ana yanta su aiki ne mai lada mai yawa shine aqaba ba shi kadai bane aqaba Allah ya ce auki ta'amun fi yawmin dhi masgaba ko ciyar da abinci ciyarwa a yi ne wanda yake na yunwa na tsan mai tsanani lokacin da ake yunwa ake halin cikin kuncin rayuwa ciyar da bayan Allah mabukata irin wannan lokaci shi ma aqaba ne dan me ba za ku tsotsa cikin wannan ba suwa za ku ba Allah ya ce yi man za mu karaba ku ciyar da marayu na yan uwan akwai maraya naka akwai maraya wanda ba naka marayan ka shine dan dan uwan ka da ya rasa yana yaro kaga wannan naka ne marayan da ba na dan dan uwan ka ba wannan kuma na wani ne duka sunan su marayu kuma akwai ladan rike maraya a tare Allah ya ce a ba maraya na kusa au miskinan za mata raba ko kuma na talaka mabukaci wanda yake cikin halin kasanika yi da sauran ayoyi da suke nuna cewa lallai maraya Allah da manzo sun kula da haƙoƙin shi kuma alƙon maraya babu ƙaramin aiki bane aiki ne na hanyar shiga aljanna Allah ka ba mu kuka taimaka marayu shine Allah subhanahu wataala ya ce wa awfu bil ahdi ku riƙa cika alƙawla alladhi ahadtumullaha alayhi alƙawla da kuka wa Allah ku cika su kowa ya alƙawli zai bauta Allah shi kadai ba zai shirka da shi yasa wanda zai shirka azzalimi walladhi ahadtumul khalqa alayhi alƙawli kalabin duk Allah yana kiran mu cika su duka su akwai alƙawli tsakanin mu da Allah akwai alƙawali tsakanin mu da bayin Allah to duka mu cika wannan alƙawla kamar yadda annabi Isma'il Allah ya yabe shi yace wa zukur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiy annabi Isma'il Allah yace a ambata shi a cikin alƙur'ani yana da wata ɗabi'a Allah yace yana da gaskiya alƙawli idan alƙawli bai saba kuma manzo ne annabi to kaga Allah ya yi annabi Isma'il da cika alƙawari da haka Allah ya ce innal ahada kana mas'ula lalle shi alƙawari za a tambaye shi ai mas'ulina an rafa'i bihi wa adami ba alƙawarin za a tambaya ba, su mutane da alƙawarin ke kansu Allah zai tambaya alƙawla ranar kiyama. In ka cika alƙawari za ka gani ka kubuta, in ka saba alƙawari wannan Allah zai maka ta haka. Mai ƙoƙari mu riƙa cika alƙawari, abinda ka san ba ka iya cika shi to kar ma ka yi alƙawarin shi. Ba lallai ba ne sai ka alƙawarin zan yi kansu, gara ka bari abin ya zo sai ka, amma idan kana jin cewa lallai za ka cika alƙawari to ka yi alƙawari kuma ka, amma idan ba za ka iya cika ba kar ka yi. Fa in wafaitum falakum thawabul jazil, idan kun cika alƙawarin da ke tsakaninku da Allah, ɗaya da sallah, azumi, zakka, hajji, duka mun yi alƙawari za mu yi tsakaninmu da Allah. Haka idan muka cika waɗannan alƙawla tsakaninmu da Allah, sannan muka cika alƙawla tsakaninmu da bayin Allah, to wannan muna da lada mai girma mai yawa. Wa in lam taku fa alaykumul ithm al'azim, idan muka cika alƙawla ba to lallai kuna cikin zunubai masu girma. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yana cewa ayatul munafiq salah, idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina fa. Alamomin munafiki guda uku ne, daga ciki idan zai magana yana yin ƙarya, yana faɗin ƙarya a maganganun shi, an gane ko. Sannan kuma idan ya ɗau alƙawali sai ya saba, kuma idan ya ɗau amana, idan aka bashi amana sai ya faɗi. Kaga munafikai suna daga cikin mafi sharrin halitta, da kuma saba alƙawali sifa ce ta munafiki. To mu yi ƙoƙari mu riƙa cika alƙawla idan mun yi, yana daga cikin sukan mutum shi ne cika alƙawali. Abin mamaki wani sai alƙawali kuma sai a zo neman cika alƙawali sai ya musanta ya ce shi san bai san wannan magana. To ya san cewa shi ba cikakken mutum ba ne, wanda duk bai cika alƙawali mai cika mutum. Haka yana daga cikin abinda shari'a take nema da hankali hankali a hankalce, in ka ce za ka yi abu ka yi, hankali ya yarda da mu. Amma hankali bai yarda ba ka ce za ka yi abu ka yi. Sannan Allah maɗauki ce wa aukul kaila idza kiltu, to shi ne Allah ya ce mun kar shi ne mu kawsara inna allaha da kana da mun kar.
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
نعم وصلنا ومن نقف الله سوى أوفوا الكيل إذا كلتم يكما أكتوا وجم ينكا سوا وأنا منحني لألا يكي سيتبو ينكا سوا. Allah ya ce ya ku ‘yan kasuwa musamman masu awo, ku riƙa cika alkailu shi ne ma’auni, wa aukul kaila idza kiltum, ku cika ma’auni idan kuka yi awo, idan za ku yi awo ku riƙa cika ma’auni in za ku ba da awo. Wazinu bil qisṭāsil mustaqīm, sannan ku riƙa aunawa da ma’auni na adalci madaidaici. Dhālika khayrun, cika ma’auni tiya rabin tiya da suke ne, wannan shi ne alkhairi ga ‘yan kasuwa. Wa ahsanu ta’wila, kuma shi ne mafi kyawun aƙiba, shi zai kawo ɗa mai ido yin haka. Wa hadha amrun bil adli wa ifa’i al makayir wal mawazin bil qist, wannan aya tana umarni da a yi adalci a riƙa cika ma’aunai kamar ciyoyi da sauransu. Wal mawazin, da kuma sikeli sikeli a kan ƙa’idar shi a riƙa cika shi a yi adalci. Min ghairi baqtin wala naqs, kada ‘yan kasuwa su riƙa tauye awo ko su riƙa naƙasa awo suna tauyewa, musamman a cikin wannan wata mai daraja wanda ake limka zunubi cikin shi, ake lullumta ladabi. Daga ‘yan kasuwa masu wutar ciki a san kudin dare daya suna amfani da wannan wata suna tauye ma'auni, ya kunsa cika ma'auni a cikin wannan wata mai alfarma dan bayan Allah ya samu sauki sai su rika tauye ma'auni. Yana daga cikin tauye ma'auni kashin dankali, ko afa kanana a kafa afa rusa rusa afa sai da kaga manyan nan sai su jawo hankalinka kaje kana sha'awa sai wannan da kali amma in Allah ya sa a bayyana za a juye shi za ka gani amma da yake dabara suke sai a dauko leda sai a kifa siyar a cikin ledar sai a maza a watsa ciki sai su gaure ba ka sanin me ke faruwa wannan sai an je gida an zazzage a ta gani an kana haka suke ba su bari su gani sai a maza a dauko leda a buka ta sai a sa kan ce cikinta sai a juye ya zuru ciki ai ba ka gani akwai masu yin wannan yanzu haka suna ga wai kasuwar Ramadan da ke kasuwar Ramadan da cuta mana ka cuci bayan Allah da sunan Ramadan ba shakka wannan yana daga cikin tauye ma'auni yana daga cikin tauye mutu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana irin wannan ciniki abinda ya kamata ku ware kanana ku ware manya ku yi tsiyar kanana da tsiyar manya akwai masu sha'awar kanana amma akwai bambancin farashi ku ce wannan kananan tsiya guda kaza wannan manyan tsiya guda kaza kaza ba ko kaza wanda ya ma haka an kananan kake so akwai wanda zai kananan akwai wanda shi sha'awar manyan yake manyan zai tsaya ashe kaga wannan ke nuna ba shakka rishin hikima ne da samsul basira ka riƙa yin wannan da salon cuta da ka yi gaskiya ma da ka fita sai ka fito komai ko da rufaffu ne ka yi tsiyar rufaffu ka ce wannan kuma rufaffu ne wannan mai kyan tsiya guda naira 700 misali shi kuma wannan rufaffun tsiya guda naira 300 akwai wanda zai ce ba na rufaffa shi ya ma wannan ko ashe kaga duka yadda ka yi akwai wanda za su yi amma saboda rashin basira da rashin sanin me ya kasuwanci sai mutum ga in ba cutar yau ba yadda za a yi cinikin kasuwan ma ba ta da sai ka yi wannan to Allah ya hana tsawai ma'auni to za mu sa aya ke na kuku za mu sa aya tun da jirgin ya abu ya kamata da mataki kan musar wannan matsalaci suna son gyara gaskiya da aka kan wannan Allah sau ta'ala ya hana mu tsawai ma'auni da aka cika ma'auni shi ne abinda Allah ke ba da umarni wa yi ukazu min umumin ma'ana annahayu an kulli gishin fi samanin aw mu'minin aw ma'qudin alayhi kuma wannan an fahimci cewa wannan hani ya hada da kowane irin alkushi duk wani ha'in da dan kasuwa zai yi na kudi ko abun kudi ko na kulla kasu a ciniki ya shiga annabi yana cewa man gashara fa laysa min wanda zai mana alkushi ya koya abu mara kyau ya bayanar da mai kyau bai tare da mu wannan ba sai yan kasuwa awo ba kawai a sama sai da motoci na sai da provision kowa shiga in akwai illa ga kaya ka faɗa in ma mota ce za a san akwai illa kawa mai tsayin bayani ta tana da illa kaza injin ta kona ba sai ya saya bai tafa mu in kai wannan Allah zai sa albarka cikin kasuwancinka kuma za ka yi kasuwanci mai tsafta Allah maɗaukaki yana umartar mu yana mana nasiha da yin gaskiya a cikin mu'amala Allah ya fa in sadaka in suka yi gaskiya wa bayyana suka yi bayani burika lahuma fi bayyihima in suka yi gaskiya suka bayyana aibi in akwai shi za a sa albarka gare su a cikin kasuwa wa in katama idan suka ɓoye aibi suka yi ƙarya za a shafe albarkar kasuwa yasa wani in shekara nawa zai na kasuwanci Allah ba zai sa albarka ba saboda ba gaskiya cikin kasuwanci shi na kasuwanci sirri ne sirri shi ne gaskiya da yin bayani na duk wani aibi in Allah ya so sai ka gama lafiya kuma sai Allah ya hore ma customers wanda tsayayyun mutane Allah ya ce yin hakan zalika khairu min adamihi ayi haka ya fi a yin haka din wa ahsanu ta'wila kuma wannan shi fi kyawun kyakkyawan ƙarshe bihi yuslimu al-abdu min at-tabi'a da yin bayani da kasuwa da aibi da rashin aibi da wannan ne bawa zai kukuta daga duk wata tuhuma da Allah zai mara na kiyama da kuma ɗaya bai albarka kasuwanci wasu duk fil mu'amala da kuma yin gaskiya cikin mu'amala haka ana so kasuwa ta zama standard kasuwa yasa a rubuta alika sunan kudin kaya a jikin shi wannan kasuwanci ne mai kyau duk a tsaya a ganin aka sawo alika sika ta ga farashin shi nan ma in ya maka ta an bai ma baka ba ba cuta ba cutar wannan yana daga cikin kasuwa mai kyau yafi a barka a dukkan kure a ce sai kawai ne nan ana bugun hanci ana samun riba tana yin yawa sai fa wanda ya tsoro ya tausaya to shine za ga ya sa riba kan ya haɓaka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ƴan kasuwa da kasuwanci mai tsafta ya ba mu ikon bayyana aibobi a kayanmu in suna da aibobi kuma Allah maɗaukaki ya ba mu ikon wato sayan kayan kasuwa yadda ya kamata kamar yadda Allah ya saukar da sura suratul mutaffifin masu tauye ma'auni alladhina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir ɗan kasuwar da idan za su auna sai su je da babban ma'auni a ciko musu in za su auna su kuma sai su sa ƙarami ala yazunnu ula'ika annahum mab'uthun Allah ce shin irin wannan ɗan kasuwar ba su tunanin cewa su tabbatar cewa za a tashe su ranar kiyama dan me zaka sayar da babban ma'auni ka saida da karamin ma'auni da aka matsalar kasuwanci tana da yawa ta baibaye ni shi yasa abubuwa da yawa za su gudana haka lalle ɗan kasuwa da tsoron Allah su tsara sassarta farashi musamman a yanzu su guri ba ka ɗan takura wani ya bugo mana program a FM yake cewa to kamar ƙanƙanar da suke sa 30 nawa za su yi so ka saida 40 ko karka saida 60 ko 50 da sauransu ka ɗora 100 ba ko 35 ba ka ga da ka sauƙaƙa aka ce an gane wani ko karɓi 'yan riba ka ɗan ka haɓa muna fata Allah ka ba mu ban abin da yake mai kyawu ka sa mu cikin masu sauraron maganganu su zo wata kyawu za mu tsaya insha Allah gobe za mu tashi aya ta gaba da fatan abin da mun karanta muka dace Allah ba mu lare shi kuskuren da muke Allah shafe mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين